daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. Abinnin yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan ma sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Inda za ku ji cewa hukumar zaben jihar Nasarawa a Najeriya ta ayyana jam'iyyar APC a matsayin wacce ta lashe zabukan daukacin kananan hukumomin jihar baki daya. To ko ina babbar jam'iyyar adawa ta PDP a wannan lissafi?
So mun san cewa ana ba zaɓe za a yi ba, za a yi appointment. Sai muka ce ma jama'a mu duka kada mu zo mu bata lokacin mu, kada kowa ya fita, kada kowa ya kusuce su, kuma haka kai.
Za ku ji dalilin su na kauracewa zaben. Muna kuma tafi da shirin da rashin tayi wanda Salihu Garba zai gabatar, da kuma shirin jaridun Najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, da kuma guzurin azumi albarkacin wannan wata na Ramadana. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa yanzu, wanda zai karanta mana labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Jami'an Amurka da Koriya ta Arewa sun gana a jiya Lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin su tattauna yiwuwar ganawa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Bayan da aka tattauna tattaunawar a ranar Alhamis din nan ta gabata, shugaba Trump ya ce ba shakka ganawa za ta iya yiwuwa a ranar 12 ga watan gobe idan Allah ya kai mu, kamar yadda aka tsara a kasar Singapore. Yana mai cewa ba shakka za mu yi nasara a yunkurin kwanci damarar makamin nuclear a zirin Koriya, wanda haka wani babban abu ne ga kasar ta Koriya ta Arewa, haka ma wannan wani babban abu ne ga Koriya ta Kudu da Japan da duniya baki daya da ma Amurka kai har ma da China. Don haka mutane da dama na nan na iya bakin kokarinsu, ba shakka al'amura suna tafiya yadda ya kamata, inji Trump. Sai dai abinda aka kasa ganewa shi ne yadda Trump cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya sauya ra'ayinsa akan ya gana da Kim kwana ɗaya bayan da ya jingina wannan batu. A ƙasar Kamaru, mutanen yankin da ke magana da harshen Ingilishi jiya Lahadi sun binne 'yan uwansu har su 30 da aka kashe a ranar Alhamis inda ta gabata a garin Penyin da ke arewa maso yammacin ƙasar. Sai dai kawo yanzu gwamnati ba ta fidda wata sanarwa game da wannan lamarin ba, amma mazauna garin sun ce sojojin gwamnati ne suka afka wani hotel. Suka ce wai akwai wasu mutane da 'yan aware suke garkuwa da su a cikin hotel ɗin. Mazauna garin suka ce sojojin sun harbe kusan duk wanda suka gani a hotel ɗin a wannan lokacin. Wakilin muryar Amurka Moyi Edwin Kindizeka ya aiko da rahoton cewa daga cikin ɗaruruwan mutanen da suke kukan mutuwar 'yan uwansu har da wata baiwar Allah 'yan shekaru 54 da haihuwa, mai suna Angelica Malu wadda ta gano gawar ɗanta ɗan shekaru 24 cikin waɗanda aka kashe. Ta ce bar san wani irin ƙaddara ne ya faɗa musu ba, haka ake ta kashe ɗiyansu kamar ƙuda. Ta ce ta bar komai ga hannun Allah, wanda shi kaɗai ne zai yi musu sakayya tare da hukunta wanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Ta ce amma ita ta san ɗanta bai aikata laifin da ya kai na aka ce shi ba, yana matashinsa. Rikici dai ya ɓarke ne a Kamaru, yankin da ake magana da harshen Turanci da ke arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammaci, a cikin shekarar 2016 lokacin da malamai da lauyoyi a yankin suka gudanar da zanga-zanga na abin da suka kira wariyar da danniya da suka ce ana yi musu su wato masu magana da harshen Faransanci. Wannan ne fai haifar da kiraye-kirayen ɓallewa daga ƙasar. Wannan yunkurin ya sa a cikin watan Nuwamba shekarar 2017 shugaba Paul Biya ya kaddamar da yaƙi akan waɗannan mutane yana masu neman su ɓalle, inda ya kira su 'yan ta'adda. Wata babbar tawagar ƙasar Afghanistan ta fara ziyara aikin kwana guda daga jiya Lahadi a makwabciyar ta Pakistan domin su tattauna wasu muhimman batutuwa, musamman akan batutuwan da ke nasaba da bakin iyaka da tsaro a yankin ƙasashen. Babban jami'in tsaro mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro Han Atmar shi ne jagoranci tawagar ƙasar a cikin tawagar, ko har da ministan harkokin cikin gida, shugaban sojan ƙasar da kuma shugaban hukumar tattara bayanan sirri. Jim kaɗan da baƙin na Pakistan suka sauka a babban birnin ƙasar Islamabad nan take, suka fara tattaunawa da mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro Nasir Janjua. Sanarwar da ta fito daga ofishin Janjua na cewa duka ƙasashen biyu sun amince su haɗa hannu domin aiki tare akan harkokin tsaro. har ila yau tawagar ta Afghanistan ta gana da babban hafsan sojan kasar a farkon wannan watan ne dai kasashen biyu suka samar da wani sabon tsarin da suka kira tsarin Afghanistan Pakistan da zai samar da sabon tsarin zaman lafiya da hadin kai wanda zai kakkabe ta'addanci ya kuma samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban mutanen waɗannan kasashen biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC Ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar Congo ta ba da tabbacin mutuwar wani mutum guda wanda tace cutar Ebola ce ta kashe shi. Wannan ya kawo adadin mutanen da aka tabbatar sun mutu sakamakon wannan cutar zuwa 12. Wannan mutuwar dai ta faru ne a ƙauyen Iboko dake arewa maso yammacin gundumar Ikutira. Ma'aikatar kiwon lafiya ta ce hawa kuma akwai wasu mutane hudu da ake zaton suna dauke da wannan cutar a gundumar.
Dan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Nasarawa dake tsakiyar arewacin Najeriya hukumar zaben jihar ta ayyana jam'iyyar mai mulki ta APC a matsayin wacce ta lashe daukacin zaben ƙananan hukumomin jihar 13 da aka yi. Daga birnin Lafiya ga rahoton da Zainab Babaji ta aika mana.
Shugaban hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Nasarawa Henry Omaku da yake bayyana sakamakon zaben yace jami'ar ta APC ta kuma lashe dukkan kujeru 147 na kansilolin kananan hukumomin jihar.
I hereby declare that All Progressive Congress APC won in all the 147 electoral wards in the state.
Yace bisa ikon da dokar zabe ta jihar Nasarawa ta bani ina bayyana cewa jami'ar APC ta yi nasara a dukkanin unguwannin zabe 147 a jihar ta Nasarawa. Shugaban hukumar zaben ya kuma kara da cewa
duk goyon bayan da muke bukata a wurin gwamnatin jihar Nasarawa mun samu. So duk abin da ya kamata mu yi mu tabbatar da cewa kayukan zabe sun tafi wurin da ya dace a cikin lokaci mun yi wayannan abubuwan duka. Filipi sun nuna mana da cewa su ba su yi cikakken shiri ba. To kaga mun bi dokan da yana kasa na electoral law shine kuma mun yi aikin zabe. Harkan siyasa kowa yana da ra'ayinsa. So mun yi kokari mu kuma mun tabbatar da cewa ya kamata a yi adalci.
Jami'u 21 ne da suka shiga zaben yayin da jami'ar adawa ta PDP ta kauracewa zaben. Shugaban jami'ar PDP a jihar Nasarawa Francis Orogu yace basu shiga zaben ba saboda suna hangen ba za a yi musu adalci ba.
Na daya wanda aka appoint nasu su zama wakilin zaben ya APC ne. Na biyu kuma an je ana canja doka a lokaci da sun san cewa ana bukata wannan dokan saboda yi gaskiya an canja ta cewa sai abu da aka fada a headquarter shi chairman na sai ka fada duk abu da aka yi award ba announcement kamar da sai ba yi nasara sai kuma. So mun san cewa wannan ba zabe zai yi ba sai appointment ne. Sai mun muka ce ma jama'a mu duka kada mu zo mu bata lokacin mu kada kowa ya fita kada kowa ya kusuce su kuma haka kai.
Bangare guda kuwa sakataren jami'ar APC a jihar ta Nasarawa Alhaji Aliyu Bello yace an samu nasarar gudanar da zaben ne saboda ba su da hamayya a ciki da wajen jami'ar su.
Mu a wurin mu ba mu da wani damuwa. Kowa ya san cewa jihar Nasarawa tun 2011 daga CPC an koma APC so ba hamayya ne gaba daya state din. Muna da yan takara sun kai 17 amma mun yi zabe na congresses mun kare lafiya kar a manta mun yi primaries na wannan zabe da aka yi yau wannan ya nuna cewa gidan mu a dinke take.
Gwamnatin jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura yace wannan shine karo na biyu da gwamnatinsa ta gudanar da zaben kananan hukumomi.
Buri da muke da shi ya cika burin nan ko shine burin na mu tabbatar da cewa jijiyoyin demokradiya ba ta tsaya kawai a tarayya bace ko kuma a jihohi kadai. Jijiyoyin demokradiyyar nan su zamanto sun shiga sun mamaye kasa sun kama kasa sun rike kasa.
Zainab Babaji muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
Gaida Zainab albarkacin watan Ramadana kuma da muke ciki ga wannan sakon.
Sunana Muhammad Musa ana min inkiya da mai takobi. Eto alhamdulillah zaman lafiya a nan a kasar mu ta Najeriya ba ma a kasar mu a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junansu. Domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take kuma Allah ya la'anci duk wanda zai ta da ita. kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba rahin zaman lafiya ba zai baka ba. A matsayin mu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau, mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai yi wani abu wanda zai tada hankali na fada, manya za su jawo ka su nuna maka kai bari bari kar kai haka bai dace ba. So kaga anan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi bane, zaman lafiya shine yafi zama alkhairi. Don haka anan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan radio naku mai albarka, ina kiran yan uwan mu musulmi a duk inda suka tsinci kansu su zama masu san a zauna lafiya, su zama masu san a kare mutuncin juna. Kada ka zama wanda da kazo ka tar ana rigima an ce ai da wani ake rigima, da kazo ka sa duka, a'a ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada, sai ka zama abin da alqur'ani ya datar da kai, wasuluhul khair, ma'ana ka zama mai sulhu, domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna. So wannan shine kira na ga yan uwan mu musulmi. Allah ya sa inda muka fara wannan wa azumi na wata ramadana, Allah ya sa mu gama shi lafiya, albarka da take cikin sa Allah ya sada mu da ita.
To sai mu ce amin. Yanzu karfe 3 dare ne da minti 11 a nan Washington DC. Bari mu shakata da wannan waka dake kan na'ura. Yanzu kuma ga shirin da rashin kai.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau. Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Da rashin kai akan bar araha. Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba. Barka da azumi. Allah ya sa albarka, Allah kuma ya sa kammala lafiya. Kwana-kwanan nan Najeriya da China suka yi shirin musayar kudadansu domin ƴan kasuwansu. Kowannen su zai samar da kwatankwacin dalar Amurka biliyan 2 da miliyan 500 a kudadansu. Irin wannan shirin ba a saba ganin sa ba. Saboda haka, domin fahimtar wannan musayar kudin tsakanin Najeriya da China, shirin ya gayyato Malam Shau Aliyu, masanin tattalin arziki dake Abuja, yayi mana bayani. Ga yadda firar tamu ta kasance. Malam Shau, barka da warhaka.
Wala salu barka da wannan lokaci.
Madalla. To abin da nake son mu tattauna yau akwai wannan shiri da Najeriya da kasar China suka yi na musayar kudin kasashen su. Dala kwatan kwacin dalar Amerika biliyan 2 da rabi. Ko za ka yi ma masu sauraron mu bayani menene ma'anar wannan? Meni ai mana su dalla-dalla me me ma'anar wannan canza kudi ga naira ga yuan kudin China?
To na farko kai maganan kudade guda uku a lokaci daya, kai maganan naira, kai maganan dollar, kai maganan kudin yuan ko kuma renminbi.
Eh,
waɗannan kudade ne da kasashe duniya suka amince da su, da dokokin kudi na duniya kuma ya amince da waɗannan kudade, kuma dukkan waɗannan kudade guda uku suna da tarihi irin nasu, kuma suna da tasirin su na kasuwanci, sannan suna da muhimmancin da suke bayar ma tattalin arzikin kasashen su da kuma duniya gaba daya. Ita dala ta Amurka wacce ita ce uwa uba, kudi ne wanda aka kirkiro shi tun wurin 1785. Ita kuma wannan naira kudin Najeriya, kudin da aka kirkiro shi bayan mun yi amfani da kudaden Ingila, mun samu aikin kai kudaden muka kirkiro, aka kirkiro shi a wurin 1973, wato naira da kwabo. Sai kuma shi ita kudin China yuan, wato tun 1949 kasan ta amince da wannan kudi na renminbi. So kudade an samar da su ne domin su yi kasuwanci, domin kudade sun haye makofin kasuwanci ne da aka yi kasa da kasa. To wannan haye makofin kasuwanci da tsarin da ake amfani da shi, ana amfani da zinare ne a matsayin ma'aunin kudin kasa da kasa, wanda a Turanci ake ce masa gold standard. To bayan wannan gold standard sai ya kasance dala ta dauke wannan nauyi na gold standard, sai kasashen duniya suka koma suna amfani da dala, kudaden dala. To yanzu tattalin arzikin China ya taso gadan-gadan, ya yi ƙarfi a duniya saboda fadin kasuwancinta da kuma basu suka da ta baiwa kasashen duniya a cikin hadda Amurka din. To wannan yasa People's Republic of China wannan kudi nasu, kasar Najeriya kasuwancinta ya karkata ne zuwa kasar China a yanzu haka, musamman abubuwan da suka shafi harkokin nomanmu da injinanmu da abubuwan da muke sarrafawa da har da man fetur da refinery ɗinmu da wasu abubuwa ma na kasuwanci na ƙananan hasuwayoyin nan da sauransu. Sai kasance duk in za a yi kasuwancin nan sai an buƙaci dala. To dalar Amurka ɗin nan,
idan za a yi kasuwanci da ƙasar China sai an buƙaci dala.
Kasashen duniya ne gaba ɗaya.
Madalla.
Yawwa, ai kasan duk duniya ne ya kasance. Ai mun yi bayanin cewa ai da ana auna kuɗin ne da zinare, sai kasance dala ta fi tasiri
tun
bayan yakin duniya.
Aka koma kan dala.
Sai aka koma kan dala. To yanzu tattalin arzikin China da ya faɗi ya ƙarfi, kuma ana tunanin wannan kuɗi ya zama shi ma kuɗaɗen da muɗu, wato ya yi ƙarfin da ƙasashen duniya za su fara ije kuɗaɗensu da wannan yuan ɗin, kamar kuɗaɗen ajiya na duniya wanda ake ce musu currency reserve. Kamar yadda ƙasar Najeriya za ta ije kusan dala biliyan 47 zuwa biliyan 48 a cikin dala. Ka ga wannan kuɗi na ajiya ne wanda kuma su suke samar da abubuwan da ake kasuwanci. To amma babban bankin ƙasa na Najeriya wanda yake taimakon 'yan kasuwa da mutanen ƙasar, ko dai wajen kasuwanci ko kuma neman wasu abubuwa da suka shafi riba na ƙasashe in sun zuba a cikin tattalin arzikin ƙasar. To sai ya zamana tun 2014 babban bankin ƙasar yake ta ƙoƙari ya samu yarjejeniya da ƙasar China, saboda buƙatuwan dala yana da yawan gaske a cikin tattalin arzikin ƙasar, kuma wannan buƙatuwa ya sa dala.
Idan na fahimce ka, babban bankin Najeriya ne ya nemi wannan amfani da kudin China?
Babban bankin Najeriya ne.
Ba ita China ɗin kanta ba?
Babban bankin Najeriya ne ya nema.
Ba ita?
Babban bankin Najeriya ne, saboda misali mutanen da ke buƙatar dala domin su tafi China su siyo kayayyaki bukatuwan yayi mu babban banki yawan gaske kuma yawan yasa kafafen da shi babban banki ke samar da kudaden nan ko dai ta wajen masu yan juridiction ko ta bankunan kasuwanci na cikin kasan ko kuma kai tsaye ta babban bankin kasan ya zama na kudaden dalan tana ta tashi sosai saboda bukatuwar da ake mata kuma kasuwanci da ke tsakanin China da Nigeria kasuwanci ne wanda ita China wato mu yana da jibi mai girman gaske saboda irin kasuwanci da kuma irin bukatuwan kasan da irin abubuwan da ake kawo mu kasan to sai aka nemi sauki domin a samar da wani yanayi da za a cire dala a tsakiyar kasuwanci tsakanin China da Nigeria ma'ana in ɗan kasuwan Nigeria za su yi kasuwanci a China to za su tafi kai tsaye ne zuwa babban bankin Nigeria ya hada su da babban bankin ƙasar China idan sun tafi can sai su karɓi kudaden China sai su yi kasuwancinsu da nerarsu haka kuma ɗan kasuwan China
bare mun samu fahimta nan wato abin da ke cewa idan ɗan Nigeria za su je kasuwanci a China za su sayo kaya daga China sai su je babban bankin Najeriya. Babban bankin Najeriya me zai ba su?
Eh to, babban bankin Najeriya zai hada su ne madadin ada zai samar musu da dala.
Eh.
To a yanzu babban bankin Najeriya da kudaden yuan da kasar China.
Sai hada su da kasar wani banki a China.
Sai da babban bankin China wanda za su je su yi kasuwancin su a auna naira a matsayin kuɗi cewa misali kamar sai a ce to duk yuan ɗaya yana matsayin naira 30 to in da ka je kai kasuwancin naira miliyan 30 za ka samar da naira miliyan 30 ɗinka sai a baka yuan ɗinka a matsayin kuɗin China
a ina za a baka yuan ɗin a cikin Najeriya ko sai ka je China
a sai ka je China ba da ai bukatuwan da kake da su ai ba a nan cikin kasan bane yawa
na fahimta wato idan dan Najeriya zai sayi kayan China zai mika naira din shi wa babban bankin Najeriya
haka yake
sannan sai a bashi kamar sai a bashi sunan banki ko takarda ko menene sai je da ta China
ko sai je da ta China
in yaje can kuma sai a bashi kudin China din
sai a bashi kudin China din
to yaya ita Najeriya za ta biya China kudin da dan Najeriya zai amfani da shi a can China din
to ai ka ta hanyar jejeniya duk kasashen sun samar da kudaden da ake bukata shine misali an ai kudin yana da geji misali a kashin farko an samar da dala biliyan 2 da miliyan 500 to wannan kudade kasar China da Najeriya ita ta samar da kudadenta misali idan ka dauki dala biliyan 2 dala biliyan 2 da miliyan 500 a kudin China za ka samu kusan dala biliyan 16 wanda kasar China ta samar da waɗannan kudade a cikin kudin yuan wanda ita Najeriya kuma ta samar da dala da wannan dala biliyan 200 dala biliyan 2 da miliyan 500 ita kuma ta samar da shi a kudaden naira
a kudaden naira
kasuwancin da za a yi yawa
to malam Ishau wato ita Najeriya ta samar da kwatankwacin dalar Amerika biliyan 2 da rabi a naira ta ba China
ta samar da su ma ƴan kasuwanta ba da za ta ba ta samar da kudaden domin ƴan kasuwa in suna bukata karfi kasuwancin da ya wuce wannan gejin a kashin farko
ƴan China idan za su zo Najeriya sai a ba su naira daga China koya
su ma ba naira za a ba su ba kuma daga can abin da suka shiryo yi a cikin Najeriya za su daga babban bankin kasan za su zo babban bankin Najeriya kuma su tafi sauran bankunan da suke hudda da su kuma a samo musu a kudin yuan da suka samar ma a can ma'ajiyar su wanda take can tare da kasar China su kuma su zo nan za su dauki naira ne madadin su nemi dala su ma su zo auna tattalin arzikin kasan a yi wanda yana musu wahala mu ma in mun je can yana mana wahala to shi sai aka cire dala a tsakiya domin a samar da yanayi wanda wannan kudi zai shiga wannan kasa wannan kudin kasa ya shiga wannan kasa kuma kowa ya samu abu
jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ci gaba yanzu a madadin bakon namu malam Shau Aliyu da Solomon Abu
da Joba Hero da Rene waɗanda suka shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke muku fatan alheri. A sha ruwa lafiya.
Ka tuna yanda ka samu kudinka. Ka
ji yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Cross, jaridar kuma da Toronto, cewa wasu a 'yan jam'iyyar APC da suka shiga jam'iyyar gabanin zaben shekara ta 2015 da ake kira New PDP za su gana a yau dinnan da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo, kana daga bisani su gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Jaridar ta ruwaito tsohon shugaban jam'iyyar PDP kuma dan wannan jam'iyyar ta APC a yanzu Alhaji Abubakar Faraje na cewa jam'iyyar sun gana da shugabannin jam'iyyar ta APC a makon da ya gabata da kokarin da ake yi na kawo ƙarshen barakar da ke neman kunno kai a jam'iyyar APC mai mulki. Yan makaranta miliyan 8.2 ne ake ciyarwa, inji shugaban kasa Muhammadu Buhari. Wannan dai yana ɗaya daga cikin labaran jaridar The Nation. Jaridar ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari a sakonsa ga ranar yara, yana cewa gwamnatinsa na ciyar da yan makaranta miliyan 8.2 a jihohi 24 na tarihin Najeriya, inda ake ba su abincin tara kyauta. Wannan kuwa na faruwa ne a makarantu 45,000 da ke sassa daban-daban. Shugaban kasan ya yi kira ga jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin tsaron da sa ido na ganin cewa an samu nasara wajen kawo ƙarshen barazanar da ƙananan yara ke fuskanta a hannun waɗanda ke neman musguna musu. Sai kuma jaridar Disjay, jaridar kuma da Toronto, cewa yanzu haka gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abubakar ya fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa domin zaɓo wanda zai maye gurbin Alhaji Nuhu Gidado a matsayin mataimakin gwamna a jihar. Shi dai Alhaji Nuhu Gidado ya yi murabus ne daga kan muƙamin mataimakin gwamnan jihar ta Bauchi. Kuma jaridar ta bayyana cewa ana sa ran za a ɗauko sabon mataimakin gwamnan ne daga arewa cin jar, inda tsohon mataimakin gwamnan ya fito. Ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Baban ya ji birnin murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Bikoli, mai magana Muhammadu mai haraji sub-custom shagar local government planet. Allah muna kira gare ka tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Talhatu Baharawa. Kai da ka taimake mu kan tsaya mu takarar shugabancin kasar Najeriya, saboda mun gano cewa da yanzu muna ganin kai tsaye daga irin tashar da Najeriya gaba ɗaya, saboda kai gwamnan Sokoto mun gani kuma da kai kana adalci, baka da wasa ga aikin ka, saboda haka muna son ka koma tsaya kai mu takarar shugabancin kasa. Don Allah ya baka sa'a ka ci Najeriya ta zauna lahiya lau. Haza wa salamu mai sauraron ku Muhammad mai haraji Sokoto state shagar.
Sunana Lalan Joja Kadara, jihar Niger Nigeria. Ina kira ga yan jaridu Najeriya, a halin gaskiya matakai da suka ɗauka suna gaya ma duniya ga halin da ake ciki shine matukan talakawa, hanyoyin da suke bi zuwa Kaduna, zuwa Kumtuwa, zuwa Kasuna, saboda an shiga wani hali. Dalla yan jaridu kada su fasa su rika gaya ma talakawa halin da ake ciki, saboda talaka ya samu mafita.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Dana Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin su tattauna yiwuwar ganawa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Bayan dakatar tattaunawar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, shugaba Trump ya ce ba shakka ganawar za ta yiwu a ranar 12 ga watan gobe kamar yadda aka tsara.
Tuma da Allah masu sauraro da aka muka a ƙarshen shirin, bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga Alhaji Lukman Abbas da sauran iyalan gidan Baba Abbas Kumasi game da rasuwar 'yar uwarsu Hajiya Hassana Abbas, wacce Allah ya yi wa rasuwa a jiya Lahadi a birnin Kumasi a Ghana kenan. Da fatan Allah ya jikanta mata rahama. Yanzu amma da Shila da Ibrahim Ayawa da Solomon Abu da haɗa mana shirin, sai injiniyanmu John Ellison Mahmud Dalo ke cewa a wuni lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.